Daga cibiyar kiwon lafiya ta Ano a Papim Health Center da ke jihar gabashin kasar Ghana, inda Patients Asa ke kula da mata masu juna biyu. Ana amfani da wani karamin ɗaki ne wajen kula da marasa lafiya. Patients da ta yi aikin nurse kusan shekara 14 a kasar Ghana na shirin sauyin matsugunin aiki sakamakon matsalan da suke suna fama da shi na rashin inganta yanayin aikinsu, ciki har da karancin albashi da rashin isasshen kayan aiki. A cikin wannan ɗaki ɗaya ne muke karɓar haihuwa, kuma muke baiwa masu juna biyu magunguna da dai sauransu, saboda ba mu da isasshen filin aiwatar da aikinmu yadda ya kamata. Patients na ɗaya daga cikin nesosin Ghana da suke shirin yin kaura zuwa kasan waje domin aiwatar da sana'ar nurse. Ko me yake dalilin haka?
Their salaries are good, the working environment is okay, it's friendly.
Albashinmu ya yi karanci, kuma mun samu labarin cewa kawayenmu suna samun albashi mai suka a kasashen waje, kuma suna aiki a musgune masu kayatarwa. Wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa ƙwararrun ma'aikatan lafiya a Ghana na yin kaura zuwa wasu kasashen waje, musamman Burtaniya, domin neman rayuwa mai inganci. Abinda ke sanya tsarin kula da lafiyar jama'a ta kasar Ghana cikin mawuyacin hali. Daga babban asibitin Komfo Anochi da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti, ɗaya daga cikin ƙwararrun nesosi a asibitin da ta bukaci da a sa kai sunanta, ta faɗa wa muryar Amurka cewa kaurar da kawayensu ke yi na mummunan tasiri wajen aikinsu.
Ko gajiya dai na nan, don in da kun saba zuwa mutane uku ko huɗu, yanzu ya rage, shi yasa workload kuma shi ya ci bisa.
Masu sharhi dai na bukatar da gwamnati ta ɗauki mataki. Dr. Moro Faisal likita ne a asibitin South Centresu a jihar Ashanti, kana mai sharhi kan harkar kiwon lafiya ta ƙasa.
An samu yan likitoci suna fita kasashensu, suna zuwa kasan waje. An samu shortage cikin system nan, kuma ya bar aikin da muke yi na productivity ya zo ƙasa. Za ka iya ka tai wani hospital ko dai wurare da yawa, mutane da ainihin ko dai ce zaman to kaman su duba mutane nan, nambarsu nan ba samu. Isa an yi kai haka nan, kula da mutane da duban kiwon lafiyarsu ya kawo matsaloli. Amma akwai hanyar da ya zamanto kaman gwamnati zai iya ya rage tafiyan yan likitoci ga zuwa kasashen waje. Shine abinda ya ci ya basu ta bangaren kudadensu da kuma wayansu ababen da ya ci ya musu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya su yi aikinsu yadda ya kama. Mata ya ci a yi mai gwamnati ya kokarta ya yi waɗannan aikin nan, saboda zuwa su kasashen waje abinda za su nemo shi ne ake ba su nan ga, amma ta bangaren nan gan nan da aikin da suke yin nan lamarin kudi bai da kyau, yasa suke zuwa kasashen waje.
Shi kuwa Isa Abubakar, babban jami'i a hukumar samar ma al'umman kasar inshoran lafiya a yankin Ashanti, ya ce gwamnati na nata iya bakin kokari domin inganta yanayin aikin ma'aikatan lafiya ta kasar.
Kasan da COVID ya zo ya tafi, ya zo da nasu illa, ya bar muna illoli daban-daban, ya bari tattalin arzikin kasa ke da dama na ga duniya duk baki daya ana cikin kunci kadan. To amma abin da zan ce shine ni da kaina ma na health sector hakuri muke ba ma'aikatan health sector hasatan nurses a yi hakuri. Gwamnati ya duki matakai daban-daban yanda za a yi dai abubuwa su yi muna sauki. Shine an je IMA sun ba mu na loan nan wanda za a yi aiki da shi ababa su yi yanda muke so. World Bank kuma ya shigo ya bada taimako, Amurka ma su taimaka mana. So wannan ababa ne da daman da gwamnati kasan Ghana suka doki ana yi yanda za a yi rayuwa ta yi mana sauki. Yasa muduka mu yi hakuri kadan, in Allah ya dabara jimawa sakiya ta zo mana muduka mun ce alhamdulillah.
A cikin shekarar 2022 ma ma'aikatan lafiya a kasar Ghana da adadinsu ya zarta 200,000 ne suka shiga Burtaniya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.